أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وابركة من الحقوى أولنا يوم الشيمي البركة وانا مكساب قباتا دا كرات لتاف أمدة الأحكام كما يدعى كسني لتاف لكدا حديثي إن قلتتو رواية البخاري دا مسلم زلة وانا دا سكي قنشان دا فكنشا وكنشان الدين واتو أحاديث الأحكام وانا الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي يربطش wannan shine darasin mu na 105 a cikin wannan littafin. Kuma yau muna 25 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 443 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu dole ne da 30 ga watan Disamba shekara ta 2021 miladiya. Kuma har yanzu muna cikin kitabu sayyid wanda mun shige shi a karatun mu na 104. Yanzu kuma insha Allah a wannan darasin zamu dora daga inda muka tsaya. Zamu tashi ne kan hadisi na 404 cikin littafin, wanda shine hadisin da mai littafin yake cewa an salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ittana kalban illa kalba sayyidin aw mashiyatin فإنه ينقص من أجره كل يوم إيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرس وكان صاحب حرس. وانا حديث أنكر أشدقى سالم عن عبد الله عن عمر رضي الله عنه إذا تشكين من معلوم إمامنا مالك. سنو دان عبد الله دان عمر دان خطاب القرشي العدوي اني مسا انكيا دا ابو عمر كو كما ابو عبد الله المدني اي daga cikin manyan manyan faqihan garin Madina guda bakwai din nan ya kasance babban malami ne kuma mai yawan haddace hadisi mai yawan ibada ko mafifici a cikin malaman zamanin sa. Ya rayu ne a zamanin tabi'ai kuma ya kasance yana yin kama sosai da mahaifinsa Abdullahi dan Umar wajen yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum ne kuma mai yawan yin shiru, yana daga cikin dai manya-manyan a tabi'ai. Ya rasu ne a ƙarshen ya rasu ne a ƙarshen shekara ta 106 bayan hijira. Kuma dukkan jama'ar marwayta hadisi suna karɓar hadisin shi. Shi ne Salim ɗan Abdullahi ɗan Umar. Ya ce sami'tu ya karɓo daga babansa Abdullahi ɗan Umar, wanda kowa ya san babanshi sahabi ne, haka nan kakanshi Umar ɗan Khattabi shi ma sahabi ne. Salimu ya ce baban shi ya gaya mar sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ittana kalban duk wanda ya ajiye kare a gidansa illa kalba sayyidin aw mashiyati sai dai karen da aka ajiye shi don yin farauta ko kuma karen da aka ajiye shi don kiwon dabbobi. To in dai ba irin waɗannan karnukan nau'i biyu ba, duk wanda ya ajiye kare a gidansa فإنه ينقص من أجره كل يوم إيراطان. تو لالا يي cewa shi a kowanne wuni ana tawaya ana tauyewa daga cikin ayyukansa cikin ladansa ana tauye masa kiradi menene kiradi a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kiradi da cewa kowanne kiradi daya ya kai nauyi ko kuma girman dutsen Uhud Salim yace sai na Abu Hurairah da Allah ta bada gare shi ya kasance yana cewa au kalba harsin ko kuma karan da aka ajiye shi dan kula da wata gona wa kana sahiba harsin Abu Hurairah ya kasance ma abocin gona ne to wannan hadisin yana magana ne akan hukuncin ajiye kare a gida mutum ya ajiye karnuka kawai yana kiwon su idan sun haihu ya sayar ilimin da ake a zamanin nan ko ya sayar ko kuma ya ba wa majinsawa su karba su bashi kwangiri ko su bashi cebur da diga ko kuma dai wani abu haka wai za a yi wa Allah wayo tunda Allah ya hana sai da kare ya hana cin naman kare to shikenan a bara fito da wata sabuwar dabara sai a bada karan in su shi kuma wancan bamajushi ya bada adda ko ya bada wani kayan aiki shikenan wai ai ba sai dai akai ba an yi wa Allah wayo wal iyazu billah eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi adunquli ya bada labari a cikin wannan hadisin cewa lalle duk wanda ya ajiye kari dan wata manufa ba manufa irin ta shari'a ingantacciya ba to lalle hakika wannan karen yana janyo mishi tawaya a cikin ladansa na lahira zai zama a kowanne wuni kowanne wayewar gari ana ragar kiradi biyu daga cikin ladansa abin da ake nufi da kiradi din nan kuma kamar yadda na faɗa a baya wani adadi ne na lada wanda Allah subhanahu wataala shi kadai ya san yawan shi duk da cewa ambaton kiradi din nan ya zo a cikin hadisai da dama misali kamar hadisin ladan bin janaza duk wanda ya rikiyar janaza annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma za a bashi kiradi guda wanda kuma ya yi ya sallah kadai ya sallaci janazar bai raka ta ba shi ma kiradi daya wanda kuma ya sallaci janazar sannan kuma aka yi rakiyar gawa tare da shi shi kuma kiradi biyu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi ya zo a cikin wata riwayar kamar yadda na faɗa a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal qirada mislu jabal uhud haqiqa shi kiradi kamar misalin tudun dutsen uhud ne abu da muhimmi shine mu sani cewa kiradi din nan wani arari ne na lada wanda Allah ne kadai ya san yawan shi ko babbar matsalar ma wato wajen ajiyar kare shine mafiya yawan masu ajiyar karen su ne kuma addinin ma ba damun su yi ba sosai mantana su tara ladan da har kullun za a rika ragar kiradi din sai ga addinin ma bai dame su ba sosai yin sallah a jami'i sai ga bai dame su ba yawanci suna jiji suna yawace-yawacen su na banza a to kaura a lahira ai zai sa'a da kauran da yafi shi kauranci mala'ika hadisin yana kunshe da hukunce-hukunce da dama darasi na farko da hadisin ke koya mana shine karhancin ajiye kare a gida in ba tare da wa'annan manufofin kwaya biyu ba abu na biyu da hadisin ke koya mana ya riga a cikin bayani na mun faɗa cewa ana rigar kiradi guda daga cikin ladansa kuma kiradi Allah ne kadai ya san menene yawan shi abu na uku da hadisin ke koya mana shine kiradi biyu za a rika cira daga ladan shi mai ajiyar kare a gidansa wasu malaman suka ce kiradi biyun nan duka daga ayyukan shi na farilla ne wasu malaman kuma suka ce a kiradi daya daga ayyukan farilla kiradi daya kuma daga ladan ayyukan shi na nafila wasu malaman kuma suka ce a kiradi daya daga sallolin shi na rana kiradi daya kuma daga sallolin shi na dare shin masu ajiyar karin suna ma yin sallar daren ne halattar sallah a jami'i ma yawanci bai dame su ba balantana balantana ita kanta sallar ma ba damun su ba can da yamma za ka gan shi ya dawo daga jijin in ka kalli kafar shi kana kallon kafar shi za ka tabbatar ko sallah a zahar biyu ba ai wato akwai tsumin da ake sha wanda an sha ba a yin sallar ma saboda mutum yana sallar sai wuka ta kama shi
kaji kuma kaji kuma wani abu zayyana lahum shaytanu a'maluhum shaytan ya kawata musu ayyukansu abu na hudu da hadisin ke koya mana shine ajiyar kare in ba tare da wa'annan uzurrukan da shari'a ta faɗa ba wato ne zama ka aje shi a gidanka ka koya mishi farauta da ka ce bismillah ka saki shi ya san abin da kake nufi zai je kamo abin da ka tura shi in ya kamo abin kuma ba zai ci ba kawo maka zai yi sai abin da kai aga ka bashi sannan in ya fita a guje in ka ce tsaya zai tsaya wannan shine kare wanda aka koya wa farauta amma in karanka ba irin wannan bane ya zama zo kawai kana aje shi dan a ce maka kaura to kaga wannan karan babu wani amfanin ajiye sa malamai suka ce hakika ajiyar kare ba tare da waɗannan uzurrukan ba da wanda hadisi ya faɗa to hakika mutum yana ƙara wa kansa laifi ne sannan kuma ga najasa da yake ƙara take ƙara nunukuwa a gidansa domin da yawa za ka ga shi karen yana cuɗanya da ma'abotan shi yana cuɗanya da 'ya'yansu yana cuɗanya da kayansu na sawa kwanukansu na cin abinci wuraren zamansu da sauran dai abubuwa wanda shi kuma karen nan tabbas yana ƙunshe da cututtuka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya haramta mana cin shi saboda sanin cewa yana ƙunshe da cututtuka ne waliyazu billah abu na biyar da hadisin ke koya mana shine shin illar nan ta rage ladan nan da ake wa ma'abotar karnuka to shin saboda zunubin da suke ɗauka ne na haushin da karen da karen ke yi wa makwabta da kuma masu wucewa ko kuma tsoratarwar da yake wa yaran makwabta da sauran abubuwa ko kuwa dai wani abin ne daban malamai suka ce Allah subhanahu wataala shi kaɗai san dalili kawai sai dai a bar masa al'amarinsa kai ba ka ce ga dalilin da ya sa wanda ya aje kare a gidansa yake samun wannan tawayar ladar ba abu na shida da hadisin ke koya mana shi ne za mu ƙara daga cikin wannan hadisin cewa hakika ajiyar kare a gida abu ne hananne an hana a shari'ar addinin musulunci duk da cewa shari'ar kuma ta sauƙaƙa wanda ta yi rukusa ga wanda yake nufin yin zai yi rin farauta da karensa ko kuma ya koya wa karen nashi gadi zai rika mishi gadin dabbobinsa misali kamar bafulatani ne zai iya ajiye kare shi kuma saboda ya rika mishi gadin dabbobi ko kuma in mutum ma'abocin lambu ne ya ajiye kare a lambunsa zai rika mishi gadi saboda ɓarayi to wannan ya halatta amma ajiye shi a cikin gari ya rika tsorata makwabta yana tafiya yana yin ta'adi a gidajen makwabta wannan haramun ne abu na bakwai da hadisi ke koyar da mu shi ne shin za a iya yin kiyasi akan abubuwan nan guda uku da aka ambata a aje kare saboda wani dalili daban misali a yi kiyasi akan farauta kiwon dabbobi da kuma gadin gona shin za a iya yin kiyasi akan wannan kamar mutanen da ke zaune a dazuzzuka kamar misali 'yan uwanmu Fulani shin za a iya aje karnuka a gidajensu saboda su riƙe musu gadin gidajensu tunda kasancewar yanayin da gidajensu suke babu security sosai misali gida ne aka yi shi gaba ɗayan shi da ciyawa kaga randa ba sa nan abu ne mai sauki barawo ya zo ya musata a wajen ibn al-mulaqin yace lalle malamai da yawa sun ce za a iya yin kiyasi bisa wannan a mutanen ƙauye da ke zaune a rugagi suna iya ajiyar kare saboda ya rike musu gadi amma duk da haka akwai malaman usul su kuma sun ce duk abin da yake rukusa ne aka yi to ba a yin kiyasi a kan shi da haka su ba su yadda ma da wannan kiyasin ba malaman usulul fiqh عن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الخليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير
فنجى منها بعير فطلبوه فأعياه وكان في القوم خيل يسير فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله تعالى فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنزبه بالأصب قال ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والزفرة وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الزفر فمدى الحبشة وانا حديث أنكر قوشد سيرنا رافع عن خديج رضي الله تعالى عنه رافع عن خديج رافع عن أديو الأوسي الأنصاري أنا مشي إنكياد أبو عبد الله wasu malaman suna ce masa Abu Rafi'in al-Madani sahabi ne madaukaki mai girma kuma farkon yakin da ya raka Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yakin Uhud baya daga cikin wadanda suka je Badr ya je Uhud sannan ya je yakin Walalo sannan kuma ya je sauran yakokin da suka biyo bayan wannan kuma ya rasu ne a shekara ta 73 ko 74 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam yana daga cikin sahabbai masu dukiya a garin Madina yana da gonaki yana da kuma bishiyoyin da bine da yawa Rafi'u dan Khadijah al-Ansari radiyallahu anhu yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi Dhul Hulayfa min Tihan mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani waje da ake kiran shi Dhul Hulayfa kusa da garin Makka ba wacce Dhul Hulayfa ta kusa da garin Madina ba wata Dhul Hulayfa din ci kusa da garin Makka فأصاب الناس جوعاً سيئوا تسامو متان فأصابوا إبلاً وغنماً سنبتني داما دومين يأكي لسيسك سامو غنيما واتنا راقما دتماكي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخرى يتلقوا منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء ينا چنك عرشان متان وابشي صلى الله عليه وسلم أنا تفيا سورة توسيئ إرناشي يكن سامتاني سيئ بشينا بايا saboda in yana gaba yana sauri to na baya gaba daya sauri za su rike yi wanda yake majinyaci ko yana da wani ciwo a jikin shi ko an mishi rauni a gun yaki to kaga a sannan zai zama wato jikin shi yayi nauyi ko an yi nisa an bar shi a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi irin nashi saboda ya koya wa al'umma jagoranci idan tafiya za a yi zuwa wajen yaki to shine akan gaba amma an adawowa ne kuma shine a baya saboda waɗanda aka yi musu rauni a gun yaƙi da waɗanda suke da wani ciwo wataƙila saboda hayaniyar gun yaƙi ciwo ya motsa to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga baya kai da kake can gaba kaga ba za ka yi sauri ba sannan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana baya za a tafi daidai misali za a yi tafiya daidai misali har a isa gida wanda kuma yake da wata larura tunda ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana baya sai mutum ya dan koma gefen hanya in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara so sai ka gaya mishi ga larurarka shikenan sai ya maka maganin lalura ka sai a ci gaba da tafiya sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana can baya fa'ajjalu wa zabahu sai sahabban shi saboda yunwar da suke ciki sai suka yi gaggawa har suka yanka wasu daga cikin tumakin nan wa nasabul qudur suka dora tukwane fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil qudur fa ukfiat sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka juye tukwanan nan a wata ruwayar ma aka ce har aka zuba ƙasa a cikin tukwanan da a tabbatar da cewa an juye abin nan da suka yi saboda basu jira an raba ganima ba suka fara ci dan kansu sun ban ƙasa sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba ganimar a tsakanin sahabban shi fa adala kuma yayi adalci asharatan min al-ghanimi bi ba'iri ana bada tumaki guda goma abu sa raƙumi ɗaya wato wanda aka bashi tumaki goma wani kuma sai a bashi raƙumi ɗaya shine kudin bacin wannan tumakin guda goma fanadda minha ba'irun sai wani raƙumi daga ciki ya tsire a guje fa talabuhu fa a'yahu sai suka yi ta bin shi suna neman shi ya gaji yadda su bai kamu ba wa kana fil qaumi khayrun yasirun ya kasance a cikin mutanen akwai dawakai yan kadan
saboda haka sai wani mutum ya bi shi kenan akan doki fa ahwa rajulun minhum bisahmin sai wani mutum a cikin mahaya dawakin kenan ya nemi kibiya ya harbi raqumin da kibiya fa habasahu Allah ta'ala sai Allah madaukin sarki ya tsare raqumin tunda aka harbe shi da kibiyar nan sai ya tsaya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li hadhihi al-baha'imi awabidaka awabidul wahsh haqiqa haqiqa waɗannan dabbobin nan na gida a cikin su akwai maguda kamar irin gudun da naman dawaki fa ma garabakum minha wa dairin jayeku daga cikin dabbobin gida fasna'u bihi hakaza to ku aikata mishi kamar yadda aka yi din nan yanzu idan dabbar gida misali kamar saniya ko raƙumi ko bijimi ko rago ko ma menene ya fita a guje ana ta bin shi za a kama ba samu an kama shi ba to inda mai bindiga a kusa ko mai kibiya to yayi bismillah ya harbi shi haka nan sura sun mai fada zamu zo kan bayanin hukuncin wannan din qala qultu sai rafi'in yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna la qul adu wa gadal gobe za mu saki haduwa da wasu abokan gaba za mu saki buga yaki da wasu wannan sama'ana mudal alhari kuma gashi babu wukaki tare da mu alfana zubu bil asami shin ma iya yinka dabba da bawan itace kamar bawan rake haka ko bawan gora ma iya daya mu yanka dabba da shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma anhara dama wa dhikra smullahi alaihi fakul duk abinda indai zai zubar da jini indai an yanka zai yanka wuyan dabbar har jini ya zuba wa dhikra smullahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah akan shi fakulu to ku ci daga gare shi laysa sinna wa zufra amma banda hakuri banda kuma farci kada ku yanka wuyan dabba da hakorinku kada kuma ku yanka da farci wasa uhaddithukum an zalika kuma da sannu zan baku labari game da wannan dalilin da yasa aka hana yin yanka da farci ko yanka da hakuri amma sinnu fa azmu amma shi hakuri ai kashi ne shi kuwa kashi abincin aljanu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin istinja'i wato kama ruwa kamar katse fitsari ko bahaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yi da kashi saboda abincin aljanu ne wa amma zufru shi kuwa farce fa mudal habashati wukar baƙaƙen fata ne mutanen habasha ita ce wukar mutanen daji haka waɗanda ba su da wani abin da suke bautawa ma haka suke kansu bai waye ba su da wani addini wayewa ba ta je musu ba haka suke zaune kamar dabbobi su ne suke yanka abu da farcin su shi ma wannan hadisin yana kunshe da hukunce-hukunci masu yawa hukunce-hukuncen fiƙhu misali abu na farko da hadisin ke koyar da mu shi ne haramcin yin tasarrufi a cikin duk wata dukiyar da ba ta ka kai kaɗai ba idan abu na mutane ne da yawa misali kamar ganima ko wani abu da aka baku aka ce ga wannan ku je ku raba ko kuma dukiyar al'umma ce da aka tara ta hanyar haraji ko wani abu ko kuma kuɗi ne na gwamnati kaga wannan ba mallakar ka ne kai kaɗai ba to haramun ne kai kaɗai ka ɗauki wani abu daga ciki kai amfani da shi in ba tare da izinin sauran masu haƙƙi a cikin abun ba idan ba kuma jagora ne maka umarnin yin haka ba to haramun ne kai amfani da wani abu daga ciki abu na biyu kuma na hadisin ke koyar da mu shi ne fifikon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya tafi da gare su kasancewar ga halin da suke ciki na yaƙi ga tsananin yunwa amma duk da haka suka yi haƙuri suka fita kuma zuwa yaƙin ga yunwa ga tsananin buƙata da suke ciki abu na uku da hadisin ke koya mana shi ne faɗi shi cewa sai suka sami raƙuma da tumaki cewa Allah subhanahu wataala ya kasance yana yin baiwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su arziki mai yawa wanda zai gusar musu da tsananin da suke ciki misali a cikin wannan yaƙin kawo ga shi nan suna cikin tsananin yunwa sai Allah ya kawo suka samu raƙuma da tumaki masu yawa abu na hudu da hadisin ke koyar da mu wadanda suke can gaba a cikin mutanen sai suka yi gaggawa har suka yanka wasu daga cikin dabbobin suka fara ci suka dora tukunya su girka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da yaga haka kasancewar basu nemi izini ba kuma sun ci da haƙin wasu sai yasa aka kifar da tukwana saboda nuna fushinsa akan abin da suka yi din shi ne ma darasi na biyar da ke cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushin shi akan abin da suka yi din saboda ba daidai ba ne ka ci daga dukiyar al'umma da zaga waɗanda za su soke dukiyar al'umma a ba da kuɗi a yi kaza sai mutum ya soke wani sashi daga ciki don amfanin kansa shi kaɗai ko mutum ya ƙara zero a wani adadin kuɗi ya je fitar da kuɗin ninkin yadda aka ce to kaga akwai haƙƙi mai yawa a kansa domin duk miliyoyin 'yan Najeriya in a federal ne kenan duk miliyoyin 'yan Najeriya nan a ranar alkiyama sai an raga daga cikin ladanka an ba su saboda haƙƙin da suke da shi a cikin wannan dukiyar idan ma kuma ladan naka ya ƙare to za a riƙa shira daga cikin zunubansu ana ƙara nafta maka wannan fa ko naira 1,000 ce ka cira in ta gwamnatin tarayya ce in kuma ta gwamnatin jiha ce wallahi ko naira 1,000 ce to haka duk wanda ke jihar duk talakar da ke jihar sai Allah ya maka hisabi da shi a ranar kiyama ba hanyar da za ka bi ka tsira a gaban Allah sai Allah ya fitar da wannan talakar haƙƙinsa ko dai a ɗibi ladanka a bashi ko kuma a ɗibo zunubin shi a lafta maka haka nan idan dukiyar ta ƙaramar hukuma ce ba in dai ka danne ko naira 1,000 ce to babu fa hanyar da za ka bi ka tsire a gaban Allah face sai ka biya kowa haƙƙinsa duk wanda ke wannan ƙaramar hukumar ko namiji ko mace ko yaro ko babba duk wanda yake wannan ƙaramar hukumar yake raye a daidai lokacin da ka sace wannan kuɗin to sai Allah ya karɓa mishi haƙƙin shi daga gare ka kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa diga-digan bawa ba za su gushe ba a gaban Ubangiji har sai Allah ya tambaye shi akan abu hudu kowanne taro da sisi da ya samu a duniya ta ina ya same shi sannan ta ina ya kashe sannan sai Allah ya tambaye shi kuruce shi da yaya ya karar da ita sannan sai Allah ya tambaye shi lafiyar da ya bashi da yaya ya karar da ita sai Allah ya tambaye shi damar da ya bashi a rayuwa wacce amfani ya yi da ita kanshi ya gina ko kuwa al'umma shi yasa babu wani amfani cikin mutum misali yanzu wai dan wani irin rashin tunani irin na mutanen zamani sai ka saci haƙƙi na mutum miliyan 10 ko miliyan 30 da ke jiharka ka tauye 'yan wasu miliyoyi ka ajiye dan kanka shikenan kuma sai ka zo misali ka biya kuɗin aikin haji ka je ka yi aikin haji ko umra da kai da iyalinka kuma kai zakan Allah zai karɓi wannan aikin haji ta yaya Allah zai karɓa bayan a cikin hadisin nan ma ai mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani bawa da zai saci wata dukiya ta haramun ya je ya aikata aikin haji da shi face sai yayin da yake cewa labbaika amsawarka ya Ubangiji shi kuma Allah yana ce masa la labbaika wala sa'adaika ban karbi gaisuwarka ba kuma babu arziki babu dacewa tare da kai akwai tashin hankali sosai gaskiya da dai mutum ya zamto kaje lahira da dukiyar wani da ka danne masa wala gara kaje lahira a matsayin wanda kafi kowa talauci a garinku wallahi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da alƙali adalan alƙali za a zo da shi a gaban Allah amma saboda tsananin abin da zai riska na hisabi sai yayi burin ina ma shi a duniya bai taɓa yin alƙalanci ba ko da tsakanin mutum biyu ne mutum biyu zai ce da Allah malam kaji ni da wani ne muka yi kaza su sun yaka ka zama kai ne mai yanke musu hukunci to sai mutum yayi burin ina ma ko da dai da wannan bai taɓa yi ba a duniya wannan fa alƙali mai adalci fa mai aiki da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ga kuma alƙalin da yake aiki da constitution me zai ce wa Allah nan ko kuma a ce za a ga alƙari a kai mishi cin hanci da rashawa wannan wato wani irin ni ina mamaki wallahi wani abu sike mamakin yanayin mutane zinubin da Allah yace ya tsine wa me yi tsinuwa mata Allah fa yanzu ko mutanen garin ku ne suka ko malaman garin ku su taru suna ce Allah ya tsine maka tsakani da Allah mutum ai Allah ka dan ji wani abu dai a ranka ai ka san ka kadi a tare iya malaman garin ku kawai su zauna su ce Allah ka tsine wa wani ai mutum zai ji ba dani to nawa kuma Allah ya ce duk wanda yake kaza na tsine mar ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine duk wanda yake abu kaza amma kuma sai ga mutane sun je kawai suna yi kai tsi idan ka san Allah bai Allah bai haramta ba idan ka san iyasu Allah ya lamunce musu kawai su je su yi ba zulumi misali dauki kamar kudin ruwa din nan dauki kamar cin hanci da rashawa yanzu mutane sun mai da shi kamar ma ba komai ba da kai mai bayarwar da shi mai karbar ba kwa jin komai a ranku to wannan ko rashin jin komai a rai din wallahi yafi ma ci kansa zanubin mali domin wanda zai saba wa Allah ya koma gefe ita kuka saboda nadamar abin da yayi to in duk girman laifin nashi Allah yakan yafe mishi ko bai istighfari ba saboda wannan nadamar ya san yana da wani ubangiji wanda yana iya kama shi da wannan zulubi kuma yana tsoron haɗuwar shi da wannan ubangijin nasa amma kai wanda zaka je ka cinye dukiyar al'umma karka ji a ranka babu komai ka je ka kwanta a gadanka kai bacci kana burin gobe ma zaka ƙara cin wata dukiyar al'umma kai wanda zaka zauna a office ɗinka a kawo maka cin hanci da rashawa ka karba baka ji komai ba a ranka kana kuma burin gobe ma in ka samu zaka sake karba kuma ka mutu akan wannan tsakani da Allah akwai aiki sosai a gaban mu Allah dai ya yafe mana kawai amma mutane ana yin ganganci wallahi kuma sai da an ce ai wani yayi kaza wani sai mutum ya ji wani katon zunubi bayan ga katon zunubi kana yi duk kankantar zunubi fa in dai ka yi shi baka jin komai a ranka to wannan laifin yafi girma a gun Allah fiye da na wanda zai yi laifi duk girman laifin ya koma gefe yana nadama ya kware yana da dama yana kuka har baya so ya tuno da abu Allah ya kiyaye hadisin yana koyar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushin shi akan abin da suka yi har ya tunkuɗar da tukwanan saboda sun ci ne da gumin al'umma basu jira an raba an ba su nasu ba kamar jihadi suke dubi da girman jihadi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata ruwayar ya ma nuna abin da suka yi a matsayin kamar wanda suka yi babban laifi ma sannan abu na bakwai da hadisin ke koya mana shine lamurka daga wannan ya halarta ga shugaba ko sarki ya ladabtar da wani bari na al'ummarsa duk girman su idan suka yi wani abin da ya saba wa tsari na shari'a kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai duba cewa ai su wane da wane ne bar a raga musu ko a kyale su ba to yaji shari'ar addinin musulunci babu zancen mai ai wane ne ko ma waye mun karanta a hadisin matan nan makhzumiyya wacce ta yi laifin da za a yanke mata hannu ko sai na Usama ya zo nema mata alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna fatimata binti muhammadin sadaqat laqadatu laha abu na tabbas da hadisin ke koya mana shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rabo tare da adalci a tsakankanin su ya sanya kowane raƙumi daya a matsayin kamar tumaki guda goma to anan sai malamai suka ce ya tabbata a cikin wani hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen hadaya ya sanya yanka raƙumi daya wato yakan ishi kamar mutum bakwai za su iya taruwa su yanka raƙumi daya ya ishe su haka nan wajen layya mutum bakwai za su iya taruwa su yi layya da saniya daya ko raƙumi daya to sai malamai suka ce to shin wannan karam su waɗannan tumaki ne suka zamto ƙanana shi yasa aka maida guda goma a matsayin raƙumi guda ko kuma a'a hukuncin rabon ganima daban ne shi kuma hukuncin abin da ya shafi layya da hadaya shi kuma daban saboda a wajen layya ko hadaya raƙumi ko sa yana yin daidai ne da tumaki guda bakwai to amma kaga anan a wajen rabon ganima sai aka sa tumakan har su kai har guda goma abu na tara da hadisin je koyar da mu shine wani raƙumi daga ciki yayin da ya gudu kuma ya gaji yadda su ba su samu damar kama shi ba to wannan hadisi ni dalili ne bisa cewa lalle duk lokacin da aka samu wani wata dabba ta yi irin wannan yanayin to za a iya harbinta da bindiga ko da kibiya kamar yadda ya faru wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ida dai shine malamai suka ce wanda zai yi harbin yayi bismillah in yayi bismillah to koda wannan harbin da yayi ya janyo dalilin mutuwar saniyar ko dalilin mutuwar raƙumin to shikenan za a iya dauka a ci ya zama hukuncin kamar hukuncin farauta kenan ka san dabbar farauta ma mun karanta a baya ko in za ka yi harbin ka yi bismillah in harbin ya zama ma shine dalilin mutuwar ta to za a dauka a ci amma an same ta da sauran rai sai a yanka kuma kamar yadda shi ma a farauta din dake yi wannan kamar yadda na faɗa din shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai misali daga cikin malaman da suka tafi akan wannan hukuncin kamar yadda na faɗa din nan akwai sayyidina Ali dan Abu Talib akwai sayyidina Abdullahi dan Mas'ud sayyidina Abdullahi dan Umar sayyidina Abdullahi dan Abbas daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai kuma wadanda suka tafi akan wannan ra'ayin da na faɗa din nan akwai Imam Dawusu akwai kuma Abu bin Rabahi almajiran Abdullahi dan Abbas akwai al-Imam Hassan al-Basri almajirin sayyidina Ali ne akwai al-Imam Sha'bi akwai kuma al-Aswad bin Yazid daga cikin tabi'ai haka nan akwai kuma Hakam bin Uyayna da kuma Hammad bin Zaid da kuma Ibrahim an-Naqi da Sufyan as-Sauri da kuma Abu Hanifa idan Allah ta bada gare su baki daya daga cikin tabi'ut tabi'in su kuma sun tafi akan wannan hukunci haka nan al-Imam Ahmad dan Hanbali da Imam Ishaq dan Rahawayhi da Abu Sawr da kuma Imam al-Muzni da Imam Dawud az-Zahiri da jamhurin malamai su kuma sun ce duk wanda duk dabba da ta gudu ta yi irin wannan guduwa din to hukuncin ta kamar hukuncin farauta ne su wato su ma sun tafi akan wancan hukuncin kenan amma sai irin dan musayyimu da Rabi'atul Ra'i malamin su Maliku da Imam Lays dan Sa'ad abokin Imam Malik ne da kuma shi kansa Imam Malik din su kuma sun tafi akan cewa in dabba ta yi irin wannan din in aka harbe ta ta mutu ba za a ci ba sai dai in an yanka ta ta makogwaranta tunda ba dabbar daji ba ne amma dai sai dai malaman hadisi sun ce shi wannan hadisin hujja ne a kansu tunda ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk dabba da ta yi muku irin wannan to ku yi mata irin wannan din ku harbe ta ya taɓa faruwa wata rana a Jos an kwantar da raƙumi za a tare raƙumi za a soke shi kawai sai ya kubce ya kubce ya rika gudu ana bin shi akan babur yana gudu to ana jin su ba su san da wannan hukuncin ba eh akai ta bin shi an sha wahala sosai kafin a kama shi na'am eh guncin ko so ne amma duk da hakan dai kuma ga kwalta ga komai amma kan yi rika abin nan sosai abu na 11 da hadisin ke karantar da mu shine duk abin da ya gudu daga cikin dabbobi to malamai mafiyarin jayi kamar da makaranta sun ce yankansa irin yankan farauta ne to haka nan idan haka nan kuma wanda aka samu dama akan shi na daga cikin kayan farauta in aka same shi kafin ya mutu za a yanka shi kamar yadda ake yanka dabbobin gida abu na 11 kuma da tambayar da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam game da yanka shin sa iya yin yanka da bawon rake ko bawon gora Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi cewa sa iya yi din bisa amsar da ya bashi a wata ruwayar ma ya zo da dutse a iya yin yanka da dutse sai dai anan fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in dai abin ya fitar da jini jini ya zuba kuma an ambaci sunan Allah kafin a yanka za a iya ci amma da sharuɗa kamar haka malamai suka ce yanka yana da sharuɗa kamar haka sharuɗa biyu sharuɗi na farko shine abin ya zamto ya zubar da jini daga jikin dabbar sharuɗi na biyu shine ya zamto an ambaci sunan Allah a gaba akwai wasu sharuɗan za mu karanta shine ya zamto yankan ya an yanke makogwaro an yanke kuma jan taɗi da wayannan jijiyoyin na gefe da gefe dole ne ya zamto an yanke su to shin menene hukunci kuma idan ya zamto an yanke jijiyoyin da gefe da gefe an yanke makogwaro amma kuma dabbar da haka bata mutu ba ya za a yi mata abinda za a yi mutum malamai suka ce shine a kifeta in kamar zakara ne ko wani abu haka to a kama shi a kulle shi a wani guri da aka harye mutu shikenan amma ba sake kamo shi za a yi a sake dadara mar wuka ba ba haka ake yi babul abahi babun da zai bayani akan layya shi abahi wato jam'i ne na kalmar udhiya layya kenan wasu malaman kuma malaman lugha suka ce jam'i ne na bahiya duk da kuma wasu malaman suka ce jam'in udhiya shine abahi jam'in bahiya kuma shine bahaya kuma an kira ta da bahiya ne saboda dalilin zamanin da ake yin ta din asalin dalilin shar'anta ta a cikin addini shine abin da ya faru na tsakanin annabi Ibrahim Khalilullah da kuma dan shi annabi Isma'il a Makka a lokacin annabi Isma'il alayhi salam yana yaro sai mahaifin shi ya mafarki yace ya bunayi inni ala fil marami ya bunayi inni ala fil marami anni azbahuka fanzur ma za ta ya dana hakika na yi mafarki na gani a cikin bacci na cewa ga ina yanka ka to shin ya kake gani sai shi ya abata fa al matumar ya mahaifina aikata duk abin da aka umarce ka shikenan shine ya kwanta mahaifin ya dora wuka zai yanka shi ya kauda kai a zaton shi kawai dan shi yake yanka ashe Allah subhanahu wataala ya turo malaika jibril da rago daga aljanna ya kawo ragon ya sanya a didi gun ya dauke annabi isma'il wannan shine abin da ya faru to tun daga nan kuma mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama an sunnanta mana yin wannan layya din idan lokacin aikin haji yayi su ma kuma alhazi sai ya zama a nasu bangaren su kuma hadaya suke aurada fihi hadisa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاههما والأملح الأكبر وهو الذي فيه سواد وبياض يا كما حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يتي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا إلي دراغنا بدابيو amla haini wato farari sol kamar amlahu dinnan malamai sun yi sabani game da ita wasu malamai suka ce amlahu dinnan tana nufin ragon da yake fari sol gaba ɗaya babu sofani wasu kuma malamai suka ce abin da ake nufi da amlahu shine ragon da yake da sofanan baki a kafafunsa da kuma sofanan baki a wajen idanunsa da bakin shi aqranaini sanan malamin sanan ragunan dukkanin su suna da manya-manyan kafanni alamar cewa sun girma kenan ba kanana ne irin namu na yanzu ba zabahu huma biyadihi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka su da hannun shi mai albarka wasamma yayi bismillah yayin da zai yanka su wa kabbara kuma yayi kabbara wato yace bismillah Allahu akbar sannan sai yanka wa ba'a rijlahu ala sifahihima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kafarsa mai albarka akan gefen wuyan dabbobin yayin da zai yanka su hadisi yana magana ne akan layya da kuma irin dabbar da ya kamata a yi layyar da ita da kuma shin wace dabba ce ta fifikon lada idan an yi layyar da ita abu na farko hadisi yana koya mana cewa lallai layya abace mashru'iyya a cikin wannan addinin namu na musulunci babu sabani tsakanin malamai cewa sunna ce ita mai karfi sunna ce mai karfi na'am da yawa za ka ga mutum wai matar shi ta haihu dab da babbar sallah shi bai isa yi mata yi yanka mata dabba ba amma ya zabi gare ya yi wa matarsa yankan abinin yankan aqiqa in ya so layyar kuma ya zama bai yi ba da yawa mutane suna yin irin wannan kuskuren alhali shi kansa hakika ma fa ba fa na mace bane mace in ta haihu wannan yankan da zaka yi ba nata bane danka zaka yankawa kuma kai kake da haƙƙin raba wannan nama sai yanda kai da namu ba ta da abin fada game da namu an mai da shi al'ada ya zama al'ada
komai na tabe shi ba ta mani
a ce ko kaji ba na tabe ne addinin ce ba na tabe ne to shi to kuma har ila hukuncin ma yin hakika din sunnancin yin hakika karfin bai kai na layyar ba gara kai layyar ita ma da aka bata hakuri Ibn al-Munakkin yace farilla ce ma ta kifaya wannan shine mazhabin Imam Shafi'i da kuma almajiransa kuma shine mazhabin imamuna Ahmad dan Hanbali da Abu Yusuf da kuma Muhammad bin al-Hasan Imam Abu Hanifa yace yin layya wajibi ne akan duk mutumin da yake cikin gari ba wanda yake zauna a ƙauye ba kuma ana duba wajibcin ta ne bisa nisabi inda mutum ya mallaki abin da zai iya layyar da shi to wajibi ne akan shi su yayi har ma tunda akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yana da ikon yin layya amma bai yi ba to kada ma ya kusanto masallacin nan namu haka ya faɗa a ranar sallah ranar idi abu na biyu da za mu rika daga cikin hadisin ita yin layya sunna ce mu'akkada a bisa duk wanda yake da ikon yinta banda wanda bai da iko wanda bai da iko ba a ce ka je ka ci bashi kai layya ba sai dai in kamar ma'abocin albashi ne kai misali kana da tabbacin nan da kwana uku za a yi albashi kuma an yi albashin nan albashin ka ya kai kamar 150,000 to ka iya zuwa ka je ka ciwo bashin naira 20,000-30,000 ka sayo abin layya ka zo kai malamai sun yi saɓani game da shin menene yafi daga cikin dabbobi wasu malamai suka ce raƙumi ne yafi saboda za a fi samun nama da yawa daga gare shi don haka ya fi lada wasu suka ce saniya to wasu suka ce kuma jinsin tumaki shi ne fi lada kamar rago ko tunkiya amma hujjarsu ta fi ƙarfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ne da jinsin tumaki ɗin wato ya yi ne da rago bai taɓa yi da wani abin da ba rago ba abu na uku shi ne kamar yadda na faɗa a baya yin layya da rago shi ne abin da ya fi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne tashi ma da guda biyu yi akwai kuma shekarar da ya zamto annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mashi ragunan da yawa yana da su a wajen shi da yawa da haka sai ya umarci wani daga cikin sahabban shi shine Ubatu dan Amir radiyallahu anhu yace ka rarraba wa mutane sai ya nuna mishi ce wannan ka kaiwa wani wannan ka kaiwa wani wannan ya kaiwa wani ya sanya shi gaba ɗaya duk ya rabar da ragunan sai na Ubatu ya yace ya rasulullahi duk sun kare saura guda ɗaya wani guda ɗaya kato shi Ubatu ya bar shi ne saboda ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi tunda ya ga kato ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi baki bihi anta je ka kai din kai ne yi da shi sallallahu alaihi wasallam abu na hudu shine game da rago malamai suka ce an fi son wanda ya shekara guda bisa ya danganta da yanayin jinsin ragon idan jinsin irin namu ne nan na gida wanda bai da saurin girma to na to wanda ya shekara guda amma kamar idan jinsin ragunan Niger din nan ne ko balami ko ya suna ɗayan ko uda yawa in uda ne misali in yayi kamar wata 8 ko wata 10 za a iya yi da shi amma idan balami ne in yayi wata 6 ma malamai suka ce za a iya yi da shi saboda balami ya fi kowane saurin girma kwarai kuwa to haka nan malamai suka ce idan rago ya zamto akwai nau'i hudu na raguna ko dabbobi wanda ba za a iya yin layya da su ba makahuwar dabba wacce makantarta take a bayyane ba ta iya yin tafiya ma da sauran dabbobi saboda yanayin makantarta da gurguwa wacce gurguntakarta take a bayyane haka nan sai kuma tsohuwa wacce ba ta da mai ko kaɗan sai kuma majinyaciya wadda jinyarta take a bayyane ita ba za a yi da ita ba haka nan sai gurguwa wacce gurguntakarta take a bayyane ita ba za a yi da ita ba haka nan wacce ƙauhanta ya karye yana jini ita ba za a yi da ita ba haka nan dabbar da aka yanke wa kunne indai yankan ya wuce rabi idan ba za a yankan ba za a laye da ita ba ko da irin aga wannan indai an aga mata kunnan gaba ɗayan sa to ita ba za a laye da ita ba sai wacce idan in yankan bai wuce kamar sulusi ba ɗaya cikin kashi uku na girman kunna to wannan za a iya laye da ita to sai kuma wani abu guda to shin idan mutum yayi laye tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi laye an umarce shi da ya raba naman kashi uku yayi sadaka da kashi daya yayi kyauta da kashi daya kuma ya ci shi da iyalansa to idan kuma mutum ya tattara gaba daya bai cinye ya wannan layyar ta shi malamai sun yi sabani wasu sun ce layyar ta yi wasu kuma sun ce ba ta yi ba sai kuma zancen sai da fatar layya me hukuncin mutum ya yi layya kuma ya sai da fatar to abin da ya fi inganci ne shine malamai sun ce duk wanda ya yi layya kuma ya sai da fatar layyar to bai da layyar gaba daya layyar ta shi ta ɓaci bai da ladan wannan layyar da yi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya karɓa mana dukkan ayyukanmu Allah ya ji mu dukkan lamuranmu Allah ya gafarta iyayenmu da malamanmu saka musu da alkhairi ƴan uwanmu musulmai da ke zaune a yankunan nan na Katsina Zamfara Kaduna Niger Sokoto da sauran guraren da ake cikin tashin hankali da irin su Maiduguri Allah ka kawo musu zaman lafiya Allah ka yaye musu halin da suke ciki ko kuma nan da muke zaune lafiya Allah ka ƙara mana zaman lafiya hanyoyi a ƙasashen nan a ƙasar nan tamu wanda ba sa biyuwa saboda tashin hankali da kuma tsoron abin da ka iya faruwa ga mutane to Allah ka kawo mana zaman lafiya da aminci albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين